الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta kara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin hadisi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka al-arba'un an-nawawiyya wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na uku قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حديث في نوكو أتكن وانا لتافي أمسوشي دق بابان عبد الرحمن شين عبد الله بن عمر بن الخطاب يردل الله تكالى تبتا أغريشي شيد ما هيفنسا عمر بن الخطاب Abdullahi dan Umar yana daya daga cikin al-mukthiruna fi riwayatil athar wadanda suka fi kowa yawan rawaitowa sunna ta maiki sallallahu alaihi wasallama sannan kuma Abdullahi dan Umar yana daya daga cikin al-abadila al-arba'a Abdullahi dan Umar yana da kai manaqib da dama Abdullahi dan Umar yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa buniyal islamu ala khamsin ma'aiki yace buniyal islam wato an gina musulunci ala khamsin akan jinshikai guda biyar wato an gina musulunci akan abubuwa guda biyar wanda waɗannan abubuwan guda biyar da su ne musuluncin bawa yake kafuwa amma yan aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan guda biyar din tare da cewa kuma wannan bawan yana da iko akan zawwa da wannan ɗayan yake zawwa da shi to fa akwai ban tsoro na azaba a tattare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na farko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato shaidawa ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah haqiqa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama jakada ne na Allah wannan shine ginshiki na farko wanda yafi kowane ginshiki karfi cikin waɗannan ginshikai guda biyar saboda da wannan kalma ne mutumin da yake ba musulmi ba yake shigowa cikin musulunci da kafir cewa wannan kalma ce mutumin da yake musulmi wal iyazu billahi yake fita daga cikin musulunci wa iqami ssalati sai kuma ginshike na biyu da tsayar da sallah idan aka ce iqamatu ssalati ko iqamu ssalati shine ada'uha ma'a mura'ati huquqiha bayar da sallah tare da kiyayewa haƙoƙi na ita sallah din zaman to kafin ita wannan sallah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun kaga dole kafin kai sallah akwai buƙatar alwala dole kafin kai alwala akwai buƙatar tsarki to wani za ka cewa tun daga ban daki yake barar da ibadar shi za ka ga ya je shi ya tsalala fitsari bai tsaya ya tsanye bai ya tsarki ya fito wato bawali yana ta tsago a jikinsa zai yi alwala kuma ya ce ya zo masallaci ya yi sallah kaga tun daga can baya ya baro ibadar shi saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yanda yake cikin hadisin Abdullahi dan Abbas ya tabbatar da girman hatsarin wato mutum ya je ya tsarki ba tare da ya bari bawali ya gama tsago ba daga jikin wato azzakarinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra ala qabaraini fa qala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani min kabirin amma ahaduhuma fa kana yas'a bin namimati wa amma al-akharu fa kana la yastatiru min al-bawl Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je hucewa ta wajen waɗansu kaburburra guda biyu a baki makabarta ta Madina. Manzon Allah ya ce waɗannan ma'abuta waɗannan kaburburran guda biyu ana ta sheka musu azaba. Azala ce ba wai ana yi musu azaba bane saboda sun bar wani abu wanda yake mai girma a idan mutane. A idan mutane ba abu bane mai girma, amma a wajen Allah laifi ne mai girma. Azala ce amma ahaduhuma fakana yas'abin namima. Ɗaya daga cikin su yana ta tattaki wajen yada gulma tsakankanin mutane. Wa ammal akharu fakana la yastatiru min al-bawl. A cikin riwaya ta al-Imam Muslim fakana la yastanzihu min al-bawl. Amma ɗayan shi kuma ya kasance baya tsaftata daga bawulin da yayi. Yana bawuli daga ya ga ya tsaya shi kenan, ba tare da ya tsaya ya sanye ba, kawai sai ya tsarki. Yana fitowa ruwan bawuli yana ta ɗago a jikin wato wandansa, haka zai yi alwala kuma ya zo ya yi ibada. Sai ya zamanto a lahira yana ɗaya daga cikin waɗanda za a musu azaba mai girma a cikin kabari. Mun gane da kyau. Sannan kuma idan aka zo sallah, kiyayewa dokokinta, ka kiyaye rukunnanta da wajibanta da sunnoninta da mustahabbanta, wannan shi zai sa ya zamanto ka yi iqamatus salati. Wa ita'iz zakati, sai kuma rukuni na uku, bayar da zakka ga waɗanda suka dace da a basu zakka. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka kana ɗaya daga cikin waɗanda za su fitar da zakka, to kai kokari ka fitar da ita. In ka tashi raba ta, ka raba ta yanda za ta amfanar da al'umma. Akwai wanda za a ga cewa Allah ta'ala ya hore mishi dukiyar da zai fitar da zakka. Idan ya fitar da ita da yake yi, yana fitar da ita ne ba gwargwadon yanda al'umma za ta amfana ba. Gwargwadon yanda kowa da kowa zai samu, wanda ba haka addini ya tsara ba. Yanzu ka zo ka kafar da zakka ta miliyan guda. Yanzu miliyan guda din nan ko? Inda za a samu mutum biyu wanda sun iya kasuwanci amma jari ne ba su da. Kuma jarin nasu kowanne jaka 500 tana iya mishi. Kaga idan ka ba su ka dora su ko baka dora su ba. An dora su. In Allah ya sa wa abin albarka nan da shekara biyu ko uku su ma suna daga cikin wanda za a dinga tunanin za su fitar da zakka. To amma sai ya ga Alhaji ya fitar da zakka ta miliyan guda. Yan unguwa gabaki ɗaya kan mai dala 100, kan mai 50, kan mai jika guda. Wani wannan dala 100 da za ka ba shi wallahi ko ruwan gidan shi. In dai ba mai famfo ba ne, wallahi wani gidan ko? Wallahi ko ruwan gidan shi ba za ta saya mishi ba na ranna. Sai ga ya mata wata irin kucincinawa ta yanda shi dai ya fitar za a ce, amma kuma ba wanda ya amfani da ita. Ai cin ɗaya rana kumburin ciki. Ka haɗa mutum 1000. Wannan ka ba shi jika biyu, wancan dala 100, wani sai dala 20-20 ma ka bi su da shi. Yan saboda Allah haka ake fitar da zakka. Ba haka ma ake ce a fitar da ita ba. Zakka za ka fitar da ita, ka fitar da ita yanda shi wanda za ka damgawa ɗin. Ba zancan a ce baɗi ya komo yana daga cikin wanda za a ba su zakka ba ne. Shi ma ana sawa a ran nan da shekara 2-3. Da a unguwa kai kaɗai kake fidda zakka. Amma ga waɗansu yara nan sun taso. Wancan. Ya je shi ya karanci harkar abin da ya shafi likitanci, amma kuma ya zo shi yanzu ya gama ga diflom nan da komai amma ba aiki. Wancan shi kuma ya karanci abin da ya shafi wato kwamfuta, ya gama ga diflom amma ba aiki. Wancan gashi ya karanci abin da ya shafi harkar karantarwa, ya gama amma yanzu babu aiki. Amma gashi kai kuma ka huda kuɗaɗe mulai kusan miliyan 5 ka fidda zakka. Wancan wanda yake da likitanci din nan sai ka kirawo shi. Kai, wane ya kamata a ce ko chemist an buɗa maka. Ba dukiya ta bace zan buɗa maka chemist da ita. Dukiyar zakka ce haƙƙin Allah ne, kuma in aka baka naka ne. Yanzu ka je ka yi lissafi kan kuɗin shago, kan kuɗin magani da sauransu nawa zai ishe ka. Nan da kwana 30 nake fitar da zakka, ka kawo min list. Taka ta kanka nawa zai ishe ka. Kai kuma wani da ya gama karatu na kwamfuta, yanzu in za a ɗan fara harka ta kwamfuta kan kayan gyare-gyare da sauransu, ka yi lissafi ka je ku zauna da wanda suke irin wannan harkar, ka ji nawa ake kashiya. Kai kuma wani da ka gama karatu ka samu difilim shahadar cewa lallai za ka zamanto malami, to akwai buƙatar a ce ka karantar, to yanzu ba a ɗauke ka ba. To me zai hana a ce ka buɗe makaranta wanda take ta ɗalibai, wanda za ka dinga ɗaukan ɗalibai duk wata a dinga baka kaza, ka je ka yi lissafi nawa za a samu hili kaza 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 kaza. nan da kwana 20 ku kawo min list ɗin ku. Yana wancan shi mai likita ya je shi ya gama lissafin shi da sauransu, to a talauce muna buƙatar miliyan 2. Ya kawo maka ya damƙa maka, Allah maka albarka. Wancan ya je ya kawo maka yo komfuta shi ne zai fukuwa kuɗi ina ga. Sai to a talauce dai Alhaji muna buƙatar miliyan 6. Sai an gama miliyan 8 kenan. Wannan shi kuma malami Allah mushi rahama. Shi ko ya kawo ya ce miliyan 1 ma ta isa. Sai ka cancana kai kuma miliyan 5 ce zaka fidda. Shikenan kaga yanzu mutumin da ya fidda miliyan 5 a cikin zakai shi a dukiyarsa shine mutumin da yake da miliyan 200 shine zai fidda miliyan 5 ko? To yanzu shikenan sai lissafi miliyan 9 waɗannan yaran suke bukata. A cikin miliyan 200 tawa menene laifi dan na fidda miliyan 4? Na ƙara musu a cikin miliyan 5. Waɗannan guda uku rakan ɗin kaɗai ba su. Kace to kowa dai ya sani. Yanzu da na ɗauka na baku ba wai na ce ku je ku yi shashanci ba. So nake yanda a yanzu a unguwan nan ni kaɗai ne. So nake a ce na samu abokai. Yanzu ku ɗin nan ku za ku zamanto abokan shawara. Daga nan kan baɗi. Kowa so muke ribar da ya samu mu zo mu zauna mu ji. In ta kai a fidda zakka a fara fidda zakka. Sai ya zama to hallo mun kirayo waɗansu su ma mun sa su cikin harkar. Kaga yanzu wannan shi zai sa unguwar ku da kai kadai ne amma ku zama ku da yawa. Sai ya zama urewa ta fi wal ƙarfi. Yadda aka ce ka faɗi ka rasu. Yanzu yan unguwa ba za su ce ba Alhaji mai bamu zakka ya faɗi ya rasu. To ya haifar da mutane da yawa. Kaga kai ne sababi. To amma in ya zama to muna kucincina ta nan mu ɗauki jika biyu wani jika guda wani dala 100 wani jika 5 mu bashi. Wallahi in a shekara 100 in shekara 100 za a yi muna haka ko ba wanda zaka ji ya ce ai kudi ta karkashin ka, ba wanda zaka ji ya ce ya zama to yana fitar da zakka ta karkashin ka, saboda zakkar da kake badawa ba ta yanda za a fitar da zakka bane ta karkashin ka, ka bada ta ne yanda za a lalata ta. Mun gane da kyau yawwa, to shine wajen bada ta ita ma sai an iya bada ta, ba wai ka je ka raba ta ba kucin kucin ga waɗanda suke bukata a basu a je a bai wanda ba sa bukata. Yanzu wani ka zo ka ɗauki sadaka zakka ta jika 500 ka bashi ya je buga aure, ai kaga bai ma san abin da ake ba. Ana buƙatar wanda za a bashi zakka wanda zai yi kasuwanci ya juya wannan kuɗin shi ma wata ran ya fidda. Amma mutum ka bashi jika 500 ka je ya je ce a kashi jika 400 a arimi, kaga ba da loye ka tashi ka bashi wata 500 ɗin kuma ya ƙara wani arma, ya zama to shi dai wajen arimi ya bashi da matsalar shi. Na'am. Wa hajjil baiti, da kuma nufatar ɗaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mishi dukiyar tafiya. Wa sawmi ramadana, da azumi na ramadan. Wato waɗannan su ne rukunne guda 5 wanda aka gina musulunci a kansu. Wannan hadithi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Al-hadithu rabi'u, hadithi na 4 a cikin wannan littafi. Shima dai an amso shi daga baban Abdulrahman, amma ba wai Abdullahi ɗan Umar ba, shine Abdullahi ibn Mas'udin Abdullahi ɗan Mas'ud. Wato saboda cikin sahabbai akwai masu alkunya ta Abu Abdulrahman, kuma Abdullahi ɗan Umar haka alkunyar sa take, haka kuma Abdullahi ɗan Mas'ud alkunyar sa take. Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abdullahi ɗan Mas'ud yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zantar da mu, wa huwa as-sadiqul masduq, alhali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shine as-sadiqu, wato mai gaskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna. Mun gane da kyau al-masduqu, sannan kuma wanda yake abin gaskatawa cikin dukkan labaran da ya bada, duk wani labarin da ma'aiki ya zo da shi ba labari na tumasanci a ciki, kowanne labari ne wanda yake cike da gaskiya ba labarin da ba haka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna ahadakum, wato haƙiƙa kowanne ɗaya daga cikinku, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, ana tattara halittarsa a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfatan, tsawon kwana 40 yana dugan mani, thumma yakunu alaqatan mithla zalika, sannan ya zamanto gudan jini kwatamkacin wannan, ثم يكون مضغة مثل ذلك sannan ya zamanto gudan tsoka kwata muka cin wannan kwanaki wato dan adam idan ya zamanto yayi kwana 40 a cikin mahaifiyarsa to daga wannan lokacin ake shirye halittarsa shine wannan kwana 40 din na farko shine dugun mani zai koma gudan jini sannan kuma ya koma gudan tsoka shine 40-43 za ta bada 120 ko yawa to haka waɗansu daga cikin malamai suka fahimci hadisi amma waɗansu suna ganin cewa dugun mani daga lokacin da ya dugu yana dugun mani din a lokacin zai tahawwala ya koma gudan jini a lokacin zai tahawwala ya koma tsoka kwana 40 din nan na farko duka zai gama da su sai da mun toran da aka ce an yi kwana 40 na farko to daga wannan lokacin za a dauki lissafi ba zan can 40 na uku ba na karshe kenan mun gane da kyau to wannan 40 ta farko lokacin da aka ce yanzu misali idan mace ta dauki ciki tana dauke da juna biyu radda yayi kwana 40 waɗannan guda uku marahil din duka ya huce su mun gane da kyau amma idan muka dauki ma'ana ta farko radda yayi kwana 40 na farko ya fita daga marhala ta dugo na mani ce zai koma marhala ta gudan jini zai dauki kwana 40 cikin marhala ta gudan jini sannan bayan ya dauki kwana 40 kwana 80 kenan sai ya fita daga marhala ta biyu koma marhala ta uku ta gudan tsoka sannan bayan ya kai marhala ta ya kai kwana 40 a cikin wannan marhala an kai kwana 120 kenan ku to yanzu kuma sai a turo da mala'ika to amma akwai mala'ika to akwai malaman da suke ganin cewa da marhala ta 1 da ta 2 da ta 3 duka a cikin kwana 40 din farko yake bige ta mun gane da kyau yanzu idan muka dauka muka ce za mu yi sharhin littafin nan cikin wata 4 zai hana mu ce kuma za mu yi sharhin al-usul al-thalatha cikin wata 4 zai hana mu ce za mu yi sharhin hidayatul mustafid cikin wata 4 haka ashe dukan su za a iya make su cikin wata 4 nan kenan kwana 40 na farko da aka fada shine za a make waɗannan abubuwan duka a cikin su mun gane to thumma yursalu ilayhi al-malaku sannan kuma sai a turo da mala'ika zuwa ga shi wannan gudan jini fa yanfukhu fihi ar-ruha sai ya busa rai ga shi wannan gudan jini din sai a turo da mala'ika mala'ikan da yake kula da mahaifa saboda idan ya huce waɗannan kwanakin ko shikenan yanzu mala'ikan da yake kula da mahaifa saboda akwai mala'ika wanda kawai shi aikinsa kawai kula da mahaifar mata ne yake irin daktar ne shi ma mun gane cikin mala'ikai su akwai dakatira cikin mutane bane daktaroni malam cocktail cikin mala'ikai ma akwai dakatira mun gane da kyau akwai wanda kawai zai raka ya rabbi a zakarun amunsa shaqiyun am sa'idu shi iya aikinsa kenan kawai umarni yake so a bashi daga sama ya cika umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan mala'ikan sai ya busa wannan wato gudan tsoka sai ya busa mai rai idan ya busa mishi rai wayi umaru bi arba'i kalimatin a wannan lokacin za a umarci wannan mala'ikan Allah tabaraka wa ta'ala zai umarce shi da rubucewa waɗansu jumloli guda hudu na farko bi katibi rizqihi Allah ta'ala zai umarci wannan mala'ikan ya rubuta arzikin wannan bawan nashi na cikin mahaifiyar shi tun bai wuce wata hudu da yan kwanaki ba a lokacin mala'ika ga baki ɗaya da takaru a hannun shi da komai dama Allah to wannan bawan naka ya ne ce to wannan a rubuta mai zai samu miliyan 100 a duniya tun daga ciki abin da zai ci da abin da in ya zo duniya ina ga wani miliyan 100 ina ga bai huce shekara 5 ya cinye ta tun daga ciki abin da zai ci ya huto duniya da sauransu shikenan a kaddara zai samu wannan ana rubuta mai shikenan na farko kenan gashi guraren da zai samu halali ga kuma inda ba halali ba za a samu ga yanda za a yi a samu kudi ga yanda ba za a yi a samu yanda za a yi ba za a samu ba wa ajalihi da kuma ajalinsa to menene zai zamanto ajalinsa wani za a ga cewa kawai yana barci, idan aka tashi za a ga kawai a mace yake, ba za a ce ba ga abin da ya kashe shi tactics. Wani za a ga hatsari ne za a yi a ce ya rasu, wani za a ga yana kwance ne a ɗaki tsoro zai faɗo mishi, wani za a ga cewa jinya ce zai yi ta rashin lafiya ko ciwon kai ko ciwon ciki, wani kuma za a ga a fajen yaƙi ake kashe shi. To wannan al'asbabu su ne suka sha bambam, amma dai falmutu wahidu. Mun gane da kyau. To za a rubuta ajalinsa. Wannan mutumin zai shekara 40 a duniya. Shekara 40 da aka kaddara mai zai yi shekara 15, yana da'awa, yana karatu, yana kaza, yana kaza, zai zamanto salihin bawa kaza kaza kaza. Wa amalihi da kuma aikinsa, shi ma aikinsa ba wai in ya fito bane zai kaji kai shi. A cikin za a gama da shi. Za a rubuta mai aikinsa. Zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza, zai aikata kaza na gari, zai aikata kaza na gari da sauransu duka. Wa shaqiyun aw sa'idun, sannan kuma wannan bawa matsiyacin lahira ne, tantiri ne, wanda Allah ta'ala ce fa minhum shaqiyun aw sa'idun, ko kuma ya arziki ne na lahira, dan aljanna ne. To shi kenan, bayan an rubuta waɗannan kalmomin guda hudu, sai mala'ika ya yi sun yi ya buga kashe. An gama. Wannan layu za da fiya wala yunkas. Haka maza Allah ya faɗa. Yanzu wannan takarda zai fita da ita mala'ika. Shi kenan ga dosan wani. Shi nan min bidati ila nihayati. Mun gane da kyau, tun kan ya zo duniya an gama da komai. To. Wazala ce fa wallazi la ilaha ghairuhu, ina rantsuwa da sarkin da ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai shi kadai, ba wani waninsa wanda ya cancanci ibada. Zala ce inna ahadakum, haqiqa kowane ɗaya daga cikinku, la ya'malu bi amali ahli aljannati, lalle yana yin aiki irin aiki na ƴan aljanna, cikin abin da yake bayyana a idan mutane. Za ga mutum yana zuwa masallaci, aga zuwa masallaci alama ce daga cikin alamomi na mutumin kirki ko? Za ga mutum yana zuwa gaida marayu, yana zuwa gaida marar lafiya likita, za ga yana taimakawa marayu, za ga dukkan abubuwa na abba'at ana yi da shi. A idan mutane duk wanda za ka tambaye shi zai ce maka wannan aiki ne na musulmi na gari. Hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha, har dai ba wani abin da yake tsakankanin shi da shiga aljanna, illa zira'un, face dai zira'i guda. Wato wannan ya ce illa zira'un, wannan li taqribil ma'ana, saboda ya kusanto maka da ma'ana. Face dai yanzu misali mutumin da aka kaddara zai shekara 60 a duniya, yanzu ya shekara 59 yana aikin alheri, sauran shekara ɗaya ai kaga dab da rasuwa ne. Yanzu tsakankanin shi da ya mutu ya shiga aljanna duka bai huce shekara ɗaya, bai huce wata 9 ba da sauransu. To yanzu fa yasbiqu alayhi alkitabu, wannan littafin da tun yana cikin mahaifiyar shi aka rubuta sai ya riga ya akan shi. Fa ya'malu bi amali ahlin nari, sai ya yi aiki irin aiki na ƴan wuta. Fa yadkhuluha, sai ya shiga wutar. Wato idan Allah ta'ala ya kaddara tun yana cikin lokacin da wannan mala'ikan da yake kula da mahaifa, Allah ya ce rubuta mun ɗan wuta ne shi wannan mutum. Shikenan za a gama a rubuta a yi komai da komai, kuma mala'ika ya yi stampi a ƙasa, ya yi kashe da komai da komai, ga dosan kuma yana can sama yanzu. Wani kashe na a duniya za a ga yana ta aiki, yana ta fantamawa mutumin kirki ne kaza 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 kaza, kawai sai ya ga sauran shekara ɗaya da sauransu ko sauran wata biyu ma ya rasu. Kun san shi mutumin kirki ne da sauransu, amma kawai a ce ai ya tafi Faransa ya je kai a wata ziyara, kawai in je sati ɗaya a ce yana dawowa, ku ga ya canza aƙida. Kawai ku ga komai da komai nashi ya koma na Turawa, ya ce wa iyalinsa kai duk wanda za ta fita ba za ta samu hijabi ba. In za ki sa hijabi to koma gidanku. Matar shi shekara 50 ma, ta ce haba baban wanci, ce a'a ba za ki sa ba, wannan ƙauyanci da sauransu biya kawai, ashe mu a cikin kurkuku miki. Ta ce to baban wanci. Ce yi, ce wumi. Wanda ta zaɓi ta zauna da shi, to ta tare hijabi. Na farko da matsayar da zai fara shibka kenan. Ɗiyan shiga baki ɗaya ce ya fidda su daga karatun Islamiyya. Ce boko ɗin ma ba a wai irin makarantu namu ba za su yi. Akwai makarantu na Kiristoci da sauransu can zai saka su. ɗan uwan shi zo samshi a kida Allah ku ji dadawa ne yanzu wata kira ma duk iyalin nawo tattara su zan yi gabaki ɗaya mu koma can France dan biya muna zaman kawo komai namu kawo a ci baya yake da sauransu can biyan mutane sun ci gaba da sauransu wannan abubuwan da muke gani din wannan sa idokin da ake a can ba ai a can mutum sai ya fito daga shi sai ga jeran wando amma ba wanda zai sa mishi ido amma nan mutum zai fito daga ruwa amma an sa mishi ido ba zai iya zama a nan ba da ƙarshe ku raka haba baba to ashe Allah ta'ala ya kaddara abin sa ba za a wuce wata biyu ba kawai a ce ya rasu kuma can shekaru na baya gabaki da duk wannan fafutukar da aka yi Allah ta'ala ya kaddara ba zai mutu ba wato mota wanda take mai kyau ba inda aka iya kuma manzo Allah ya ce wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar wato hakika ɗaya daga cikin ku lalle yana yin aiki irin aiki na ƴan wuta a ganshi shine tambada shine lalacewa shine rashin kunya shine shirka shine kaza abubuwan da dai kawai da kaga mutum wannan tana ɗaya daga cikin alamomi na ayyuka na ƴan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har dai ba wani abin da yake tsakankanin shi da fadawa wuta face dai zira'i guda kawai iya abin da ya rage mai a duniya bai huce awa 2 awa 3 ba awa 5 awa 6 ba kwana 3 kwana 4 kwana 5 ba fa yasbiqu alayhi alkitabu littafin da tun yana cikin mahaifiyarsa aka gama rubuce shi sai ya riga ya fado kanshi ya riga ya akan shi fa ya'malu bi amali ahli aljannati yayi aiki irin aiki na ƴan aljanna fa yadkhuluha sai kuma ya fadi ya mutu ya shiga aljannar wato sai kaga wani kusan shekara 60 yayi pastor ne babba ne har ma yana da'awa ya sa wani da wani da wani cikin kristanci kuma an sani babban pastor ne amma da Allah ta'ala ya kaddara dan aljannan ne shi sauran sati ɗaya kawai zai rasu ba wai mutuwa ba ya ji a jikin shi ba kawai wannan littafin ne dai kawai sai ya ji gaskiya abin nan hushirme ne a ce a zo coci a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai gabaki ɗaya ya yi watsi da su sai shi ayoyi da hadisi sun ratsa shi ya san abin da suke kai akan kuskure suke ina zo shi ya shiga musulunci alhamdulillah musulmi suna alhamdulillah mun samu ƙarin ci gaba ga da'i babba ya zo shi na kawo ba wuce sati ba a ce wani a yaransu mun gane da kyau to kaga wannan amila qalilan wa ujra kathira hadithan al-bara ibn azib yana cikin sahih bukhari da muslim wani mutum cikin arnawa fa ma'aiki ya tafi filin yaki za a fara yaki kawai sai ya zo wajen ma'aiki arne ne ce ya rasulullahi uqatilu aw uslim ace in shiga a yaki da ni bayan an gama in zo in musulunta ko ku a'a in musulunta yanzu sannan in yaki mazana ce qa'a aslim sun maqati shiga musulunci sannan ka shiga a yaki da kai amma ka fara yaki bayan an gama yaki ka zo ka musulunta ai lokaci ya kure to shikenan kawai zo ya shiga musulunci yana shiga musulunci ya shiga yaki bai huce ɗan mintuna ba kawai aka kashe shi manzo Allah da ya ganshi ya ce amila qalilan wa ujra kathiran aikin da yayi a musulunci ko sallah bai yi ba bai yi komai ba in banda kalmar shahada cikin arkanul islam din nan guda biyar amma kuma zai shiga aljanna kai tsaye kuma cikin shuhada'u za a tashe shi to shi yasa wannan littafi wanda yake gaibu ne bin sannawa ba baka sanna ka ba shi yasa a kullum ma yake addu'ar da yake shine Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika a kullum wannan addu'ar mu dinga yinta Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qulubana ala dinika saboda Allah subhanahu wa ta'ala addu'a tana da kai tasiri sosai wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi sai mu kana nan ko abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.